To jama'a barkanku da asuba, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan safiyar ta Alhamis. Kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 60 a jihohin Niger, ana iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5, ko kuma gidajen rediyon amfani da Fara'a da Saroniya da Nomad da Dalol da Niya birnin Kwani, a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To tare da fatar dukkan tashi lafiya, Aliyu Mustapha Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri ke muku marhaban lalle ga shirin mu na wannan lokaci. Bari mu fara da kanin labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da zai bayuwa mukamai a gwamnatinsa. Shugaban Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi barazanin daukar fansa akan Amurka idan ta yi wani karin wasu shekaru 10 akan takunkumi da ta dora ma kasarsa. Sanar rundunar sojan kasar Iraki kuma ta killace birnin Mosul gaba daya.
To a gaishe ka baba. To yau ma saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba, saboda haka za mu yi amfani da lokacin sa mu kawo muku tarin rahotanni da muka shirya muku, ciki har da wanda gwamnan jihar Zamfara ke nuni ya tsaya kan wasu shugabannin jihar tashi dangane da rashin kwanciyar hankalin da ke addabar su.
Abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, idan aka fara buɗe su, to ina jin mu hukunta suna cikin wanda za a fara la'anta. Waɗanda aka ɗora ma amanoni, al'umma za su la'ance su.
Sannan muna da rahotanni har guda biyu kan zaɓen gwamnan jihar Ondo da za a yi ranar Asabar ɗin nan, wanda suka haɗa da shirin hukumar zaɓe da kuma martanin 'yan ɓangaren PDP na Amin Makarfi kan hukuncin da kotu ta yanke kan 'yan takarar gwamna.
Madu Sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai, sun gyara mana shi, su masu shari'a su suka gyara mana shi, ya ce ba wanda ya isa, to ga wanda suka isa.
Sannan yayin da alhazan kiristoci jihar Adamawa ke harama tashi zuwa Isra'ila, kawunan mutanen wannan jihar ta Adamawa sai da rabuwa suke tsakanin Buhari da Atiku in ana maganar zaɓen 2019.
Ya zama dole ne mu bi Atiku, saboda bin Atiku shine alheri ne a gurinmu.
Duk mutumin da yake notice, ina imani da Allah ba zai tunanin tsayawa takara ba in ba Muhammadu Buhari ba.
Ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja, ba zan zauna Lagos, ba zan zauna Kaduna ba, gida zan dawo.
To ku jira mu ku ji duk wannan rahotanni bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a baiwa manyan mukamai a gwamnatinsa. Matan da sun hada ne da gwamnan jihar Carolina ta Kudu Nikki Haley, wadda za ta zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma Beth DeVos, wanda ta yi suna wajen ƙarfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu, wacce kuma ake jin za ta zama sabuwar ministan ilimi ta Amurka. Hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce ta bakin haure Indiyawa tana kan wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar ta Carolina ta Kudu, sai dai bata taɓa riƙe wani ko kuma bata yi aiki na diplomasiya ba. Ita kuma DeVos, 'yar asalin jihar Michigan ce, ita ce shugaban cibiyar ƙananan yara ta Amurka, ƙungiya ce wacce ta himmantu wurin ganin an baiwa yara daman zuwa makarantu masu zaman kansu da kuma samun taimako daga haraji da ake karɓa daga jama'a. Su ma dai waɗannan mata su biyu, kamar sauran mutane da Trump ke niyyar naɗawa a cikin mukamin gwamnatinsa, sai sun samu amincewar Majalisar Dattawan Ƙasar.
To shugaban ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei kuma barazana yake yi na cewa zai ɗauki fansa a kan Amurka idan ta kuskura ta sabunta takunkumin da ta ɗora wa ƙasar tashi na wasu ƙarin shekaru 10 masu zuwa nan gaba. Sai dai Khamenei bai bayyana ainihin abin da zai ba a matsayin wannan martani, amma duk da haka a jawabinsa na gidan talabijin jiya Laraba ya ce yana so Amurka ta san da cewa Iran fa ba za ta zauna ta hannu haka kawai ba. Wannan kashe da na Ayatollah Khamenei dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Majalisar Wakilan Amurka ɗin ta jefa ƙuri'ar amincewa da sabunta wa'adin takunkumin zuwa wasu ƙarin shekaru 10 masu zuwa nan gaba ɗin. Tsohon wa'adin da aka ƙaƙaba wa Iran ɗin dai zai ƙare ne a ƙarshen wannan shekara. Shi wannan takunkumin yana hana duk wata cuɗanyar kasuwanci da zuba jari ne da ƙasar Iran, musamman a masana'antun man fetur.
Sojojin rundunar ƙasar Iraki ta killace birnin Mosul gaba ɗayansa, kuma ta tsinke duk wasu hanyoyi da mayakan Islamin ke bi suna kai kayan aiki a sansaninsu da ke birnin Raqqa a ƙasar Siriya. Yanzu an toshe duk wata hanya da rundunar ta Hashid za ta bi ta kai ga babban titin Tal Afar Sinjar, inji wani babban komandan rundunar sojan Iraki din mai suna Abu Mahdi Al-Muhaddi, wanda kuma ya dora wannan bayani akan shafinsa na sada zumunta na duniyar gizo. Rahoton da aka datse wannan hanyar ya zo ne rana daya da rundunar shirin haɗin gwiwa da jagorancin Amurka suka kai a wani farmaki ta sama suka lalata wata gada da ke kan kogin Tigris a birnin Mosul, abinda ya sa yanzu hanya daya kawai ta rage da za a iya bi a ƙetare a fice daga birnin. To ranar 17 ga watan Oktoba ne sojan Iraki ke kokarin fitar da mayakan ISIS daga wato da suka yi share shekaru biyu da rabi suna rike da birnin na Mosul.
To muna ba ku labaran nan ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Hadakar kungiyar kwadago ta 'yan kasuwan kasar Swaziland tana barazanar cewa za ta janyo fa gagarumin yajin aikin ma'aikatan da ba san ranar da za a kare shi ba, kuma wanda zai sa kasar ta tsaya cik. Muddin Prime Minister wannan kasa Barnaba Zalabini bai kafa wani kwamiti na bincike ba mai zaman kansa kuma wanda zai binciki tuhumar bacewar wasu mankudan kudade daga baitul malin wannan kasar. Shi wannan ya biyo ne bayan wani binciken kwakwaf da wani kamfanin mai zaman kansa ya gudanar kan rahoton ofishin babban akawun kasar, inda aka gano cewa kimanin dala miliyan 360 sun salwance daga baitul malin. Babban sakataren kungiyar kwadagon Vincent Nkongweni ya ce nan ba dadewa ba ma'aikata za su tattauna akan lokutan da za su fito su yi zanga-zanga kalubalanta wannan tuhuma na maganar salwance waɗannan kuɗaɗe.
Miliyoyin Amurkawa sun mamaye hanyoyin mota, jiragen sama da na ƙasa a jiya Laraba yayin da suka fara shirye-shiryen bukin ranar hutu na cika-ciki na nuna godiya ga Allah. An ce jiyan ita ce rana da aka ga mutane mafi yawa sun wato suna haramar tafiye-tafiye zuwa kowane wato fiye da kowane lokaci a cikin shekaru goma da suka gabata. An yi kiyasin cewar kaman Amurkawa kimanin miliyan 49 ne za su yi balagaro mai nisan kilomita 80 ko sama da hakan daga jiya Laraba zuwa ranar Lahadi, wanda hakan na faruwa ne tun shekarar 2007. Jami'ai sun alakanta wannan cincirindon tafiye-tafiyen na akan wato rausa da aka samu akan farashin man fetur da kuma bunƙasar tattalin arziki. Wannan al'adar bukin cika-ciki ko kuma ranar nuna godiya ga Allah rana ce da ake cin naman talo-talo, ana shan kallace-kallace akan talbijin da kuma shirye shagulgulan unguwanni ga marasa galihu. Shugaba mai barin gado Barack Obama ya fara murnar wannan rana ce a fadarsa ta White House a jiya Laraba, tare da yin afuwa ga wata jibgegiyar talo-talo kamar yadda aka saba a wannan rana ta murnar cika-ciki.
To kun sha labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai rahotanninmu, kuma za mu share fage ne a jihar Zamfara, inda aka tabo mutane da dama daga maharan da suka kama su suka tsare.
Mutanen su fiye da 40 da 'yan bindigar suka sace su akan hanyar su ta zuwa kasuwa a ranar Juma'ar da ta gabata a yankin Dan Sadau ta ƙaramar hukumar mulkin Maru. Sun sami ƴancinsu ne biyo bayan wani sulhu da aka yi tsakanin kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a ƙarƙashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar da kuma 'yan bindigar. Duk da yake gwamnatin jihar ba ta fito fili ta yi cikakken bayani akan sulhun ba, rahotanni sun tabbatar da cewa maharan sun buƙaci a mayar musu da shanunsu da hukuma ta kwace a madadin mutanen sharaɗin da gwamnatin ta cika kafin a sako su. Yayin da yake gabatar da mutanen ga gwamnan jihar ta Zamfara, mataimakin gwamnan ya ce ya koyi babban darasi a jagorancin kwamitin 'yanto mutanen da ya yi.
Shugabannin sassa, ɗan uwana, jami'an tsaro, ina ƙara roƙonmu idan muna son zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu tabbatar da cewa mun nisanci zalunci, mun kyamaci zalunci, kuma mun yaƙi zalunci. Abu na biyu babban darasin da na koya ga wannan lokaci shine cewa ta hanyar tattaunawa ana iya samun zaman lafiya. Tabbas sai da nuna ƙarfi ake nuna ma azzalumi cewa akwai hukuma, amma ƙarfi kawai bai kawo zaman lafiya sai an haɗa shi da tattaunawa ta lumana da jawo hankali.
To sai dai wannan lamari na sulhu ya ƙara daɗa zargin da wasu ke yi na cewa gwamnati na da masaniya akan inda waɗannan ƴan bindigar suke.
Su sanu gwamnati sun je sun kai an shashanu ga sojoji magami sun je sun kai musu sun baka su mutanen nan mutum 48. Kaga gaskiya sun nuna cewa kamar ba gwamnati ya wuce za a ce an shi hannu da hannu kuma ba jami'an tsaron da ya raka sanu gwamnati ce yana magani sun karhe 11 sai har kare 8 sannan ya jagoranci motocin da suka dauki kan suka yi taskaje daji.
To amma kuma a nashi bangare gwamnatin jihar Abdulaziz Yare Abubakar a kaikaice yana zargin wasu da hannu a ruru ta wutar ayyukan ta'addanci a jihar.
Ina son aiki da sako ga jami'an tsaro cewa mu tsaya mu yi aikin mu yanda ya kamata. Sarakuna mu sa ido, ba aiki ne na ninawa ba, ko aiki na mataimakin gwamna, ko aiki na jami'in tsaro, ko aiki na sarakuna, aiki ne na haɗin gwiwa. Idan an kace aiki na haɗin gwiwa wani yayi wani ya kasa, to nasarar ba za a samu ba, because abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara idan aka fara buɗa su, to ina ji mu hukunta suna cikin wanda za a fara la'anta, waɗanda aka ɗora mu amanoni al'umma za su la'ace su.
Na tambayi gwamnan takamaimai waɗanda yake nuna wa yatsa, amma kuma sai ya amsa a gajarce.
Ku saurara a lokaci na gaba.
Na kuma zan tada ɗaya daga cikin mutanen 47 da aka sako dangane da yadda rayuwarsu ta kasance a hannun ƴan bindigar.
Sai sun ka fara kira suka gaya ma gwamnatin jihar Zamfara ka ce to ga sun kama jama'an mu akan shanun su da anka kama an kora musu nage 306 dan haka duk nage guda tana matsayin mutum uku dan haka in ba a kawo musu shanun su ba za su ci gaba da zuwa suna kamo mutane sai sun kama mutum 500 sannan ɗaya bayan ɗaya su bi mu suna kashe mu akan shanun su in ba a kawo ba.
Jihar ta Zamfara dai ta sha fama da sace-sacen shanu da mutane kazalika da kuma kai hare-hare a garuruwa inda ake kashe mutane da dama. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Nadiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa toto mu ma mu dauɗa mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya
to gashe kamar tala. To hukumar ƴan sandan Najeriya ta bayyana damuwa da ganin yadda ake ta kaiwa ƴan sanda farmaki har ana kashe da yawa daga cikin su.
Sofeto General na ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce cikin watanni uku da suka gabata kimanin jami'an ƴan sanda 128 ne aka kakkashe su a sassa daban-daban na Najeriya, kuma ya dora alhakin hakan ne akan masu zafin kishin addini, ƴan fashi, ƴan iska da ƴan tsagera. Sanarwar da hedkwatar ƴan sandan Najeriya dake nan Abuja ta aika mana ta ce wasu daga wannan aika-aika an tafka su ne a jihohin Zamfara, Anambra da Rivers. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta gargaɗin cewar dole a daina hakan daga yanzu. Kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan ƴan sanda Don Awuna ya min ƙarin bayani.
The IG is not happy. People attack policemen, destroy infrastructures like police stations.
Sufeto General ƴan sandan Najeriya bai farin ciki da yadda wasu mutane ke afkama ƴan sanda a kuma farma ofisoshin ƴan sandan da ma motocin su da ma sauran gine-ginen gwamnati saboda wasu dalilai, kuma dole a dakatar da hakan. ƴan sanda ne ke fara tunkarar duk inda ake da tashin hankali. Wani lokaci in mutane na da damuwa tsakanin su da zarar sun ga ɗan sanda sai su afkama yi, kamar dai shi ya ja musu wannan matsala. Bayan kuma mu babban aiki mu shine tabbatar da zaman lafiya da tsaro, mu kuma da dukiyar da rayukan jama'a. A cewar ambasada Yusuf Mamman, kashe ɗan sanda fa babbar magana ce.
Ai a da a kuma yadda duk tsarin tsaro yake, ai duk wanda ya taɓa ɗan sanda ya taɓa hukumar Najeriya ne, kuma kamata ya ce duk kowaye shi wanda ya kashe ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a ko'ina yake an je ko Najeriya za ta zama ta tashi ba ta da sisin kobo an je an kawo shi a hukunta shi. Amma a yau ka ji an ce an kashe ɗan sanda kawai kamar an kashe kiyashi, to ai ita hukumar ƴan sanda ya kamata.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Baba Yola Muhammadu Tango yace ɗan sandan Najeriya na buƙatar samun ƙarin horo irin na zamani.
Rai kowane iri ne, ba na ɗan sanda ba ko na waye ma aka kashe ba abin da mutane za su zauna suna ɗarin su suna kallo ba. Na biyu ka san ana maganan ƴan sanda na kashe mutane ta sabulu da sauransu, ba mu taɓa jin shi state ya yi magana ba. Amma babban magana abin da nake gani a nan watakila training ne da ake ba su na da da yanzu daban, saboda ai da ba mu samu iri wannan cases a ce an kashe ƴan sanda sun kai 160. To watakila ya kamata ya dubi training manuals nasu da training institutions don ko kwanaki nan sati kuɗi suka wuce na ga koke-koke a kan police academy na Wudi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
ban yi tabar da za a sosai sai da ai na san ku ɗan sai ai kana mutun ga aiki ne dibo ban da tabar ga za da ni sai da sanan su kama ka kuma sai da kila ka sai ka mu gudan su gane ka a da ya ne wanga ka ga ni ka sha waya ke
sune da yake Hassan yan jima kadan za ku ji yadda kawunan mutanen jihar Adamawa suka rabu tsakanin Atiku da Buhari in ana maganar zaben shekarar 2019 amma yanzu bari mu cilla zuwa jihar Ondo dake yammacin Najeriya jihar dake shirin gudanar da zaben gona a ranar Asabar din Jibi muna da rahotanni biyu kan wannan zabe din bari mu fara da damarar da yan sanda da kuma hukumar zabe suka ce sun yi wa zaben
babban inspector general na yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ne ya bada wannan tabbaci a birnin Akure a jiya Talata
I think 26,000 that was convention policemen 26 mobile policemen and I said we are deploying helicopters 3 helicopters per each to assist in surveillance
inspector general na yan sandan Najeriya yace sun jibge jami'an yan sanda na yau da kullum da yan sandan kwantar da tarzoma kimanin 26 da za su yi amfani da su da jiragen sama masu saukar angulu don taimakawa wajen sa ido jiragen ruwa masu dauki da bindigogi guda 12 kana za su yi amfani da dawaki da karnai da yan sanda na musamman masu ganowa da kwanci babamai duka a lokacin zaben gwamnan na jihar Ondo Ibrahim Idris ya bukaci jama'a da su bi doka da oda a lokacin zaben da bayan zaben shi ko shugaban hukumar zabe ta Najeriya INEC Professor Muhammadu Yakubu ya kira ga jama'a ya Allah yan takara ne ko masu zabe taimakawa hukumar INEC da jami'an tsaro a kare lafiyar jami'an zaben
I appeal to those all those involved in the election be they candidates or voters to assist the commission and the security agencies in ensuring the safety and security of all electoral officials
shugaban hukumar INEC Professor Muhammadu Yakubu ya ce ana su gefen sun gargadi jami'an su yi aiki da doko da kaidodin hukumar zaben
our plea to political parties and their supporters either they should eschew violence and the attendant culture of intimidation of electoral officials and the desperate resort to vote buying ballot box snatching abduction of electoral officials and other violations of the electoral act and INEC guidelines
shugaban INEC din na Najeriya yace roƙon da suke yi wa jami'an siyasa da magoya bayan su guji tarzoma da musgunawa jami'an zabe da yin gaggawa wajen din sakamakon zabe da satar akwatunan zabe satar jami'an hukumar INEC da yan wasu karan tsaye ga dokoki da kaidodin hukumar zaben
I urge all political parties and candidates to maintain the same spirit of orderly conduct during and after the elections on Saturday
Professor Muhammadu Yakubu yayi kira ga yan siyasa da yan takara da su bi doka a lokacin zaben gwamnan na jihar Ondo da bayan zaben a ranar Asabar mai zuwa yayi gargadin cewa wanda yayi aron hannu a lokacin zaben don shi tabbatar da cewa za a hukunta shi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo Najeriya
to ga sheka Malam Hassan to sai ko magana yan takarar gwamna inda bangaren PDP da Ahmed Makarfi ke shugabanta ke murna da hukuncin da wata kotu ta yanke dangane da wanda zai tsaya ita jam'iyyar tasu takarar gwamna din a can jihar ta Ondo
and it is the same by Justice Abang who had earlier in a suit ruled that it is only the Talimodu Sharif
Mr. Totuku a wata zanga-zangar da magoya bayan bangaren makarfi suka yi a babbar kotun tarayyar Najeriya da nuna adawa su ga shari'un da Justice Abang kan yanke da ba sa yi wa bangaren dadi. Hukuncin da kotun dauka kara ta yanke na tabbatar wa dan takarar makarfi takarar wato Aitoh Jagede a zaben gwamnan Ondo ranar Asabar 26 ga watan nan ya sanya su yaba bangaren shari'ar Najeriya da cewa ai yana adalci musamman ma don kawar da dan takarar bangaren Madu Sharif wato Jimo Ibrahim. Ga shugaban committee amintattun PDP Senator Walid Jibrin.
Kaga kenan zargin da ake ma masu shari'a na cewa sun lalace to ba su lalace ba Madu Sharif yana so ya zama mana alakakai sun gyara mana shi su masu shari'a su suka gyara mana shi ya ce ba wanda ya isa to ga wanda suka isa sun yi daidai wannan shari'a yayi daidai ya bi ka'ida mutanen mu suna munna ba kadan ba da wannan shari'a da aka yi
wannan ya nuna za ku shiga wannan zabi ranar Asabar din da dan takarar da kuke marawa baya shi Jagede kenan ya kuke ganin karfin ku a jihar Ondo
alamomi sun nuna bisa ga farin ciki wanda aka yi yau a Ondo a Hakure na cewa dan takaramu ko a ƙara mana lokaci ko kada a ƙara mana lokaci jegedde zai ci zabe PDP za ta ci zabe.
Na tuntubi bangaren Madu Sharif don jin matakin da za su dauka, inda kakakin bangaren Inuwa Bala ya ce min sai sun nazarci hukuncin tukuna. Hukumar zabe dai ta ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za ta yi amfani. Jimo Ibrahim na da zabin garzayawa kotun koli don hukuncin karshe. In za a tuna an samu irin wannan takaddamar dan takarar zaben gwamnan Ido, inda dan takarar makarfi wato Fasto Eze Iyamu ya yi takarar da Ture na Madu Sharif Mr. Eken Wen. A zaben da APC ta lashe shi da dan takarar ta Gordon Obeseki, duk da adawar da uban APC Tinubu ke yi wa dan takarar jam'iyyar Ondo Ikere Delu, bai hana shugaba Buhari shiga birnin Akure ya daga hannun dan takarar ba. Nasura da Maili Kai, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaishe ka Nasiru. To jama'a, kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na murya Amurka ne suna zo muku daga nan birnin Washington DC. A shirinmu na yau Juma'a da karfe 8 na safiyar dinnan, za mu kawo muku wani rahoto da zai kokarin bayyana muku yadda aka yi Hillary Clinton ta zarce Donald Trump da zunzurutun ƙuri'u sun fi miliyan 2, amma kuma aka ce shi aka zaɓa sabon shugaban Amurka. To sai a jira zuwan wannan rahoton. Kafin ku jiya da kawunan mutanen Adamawa suka rabu tsakanin Atiku da Buhari, bari mu fara gamawa da wannan rahoton da ke magana kan shirye-shiryen tashin mahajjatan Kiristoci zuwa ƙasar Isra'ila.
Batutuwan da bishar da aka kaddamar a majami'ar Katolika da ke Yola fadar jihar Adamawa ta fi baiwa fifiko su ne ina ilmantar da Kiristoci maniyyata tsarin dokokin ƙasar Isra'ila, nauyin abinci, wurare na ibada, da kuma yadda za su idar da farillolinsu game da yadda za su tafiyar da rayuwarsu har iya tsawon zamansu a ƙasar Isra'ila. Jagoran Kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adama Honorable Sunday Peter ya kalubalance su da su zame manzanai na jiha da kuma ƙasar Najeriya na gari, kana su yi wa jiha da ƙasa baki ɗaya addu'ar neman zaman lafiya.
Allah ya san kowa da zai tafi daga Adama da mu da za mu yi leading delegation da board ba za su gane kowa da kowa ba, amma ka sani Bature ya ce there is no place like home. Ba yadda za ka je kasan waɗansu ka zama bawa bayan a kasan ka kai sarki. So duk wanda ya je kasa mai sarki ya nemi gudu yana so ya zama bawa ne a can don ba za ka zama dan kasa ba.
Bana ana sa ran Kiristoci 1,500 wanda ya sa jihar Adamawa ta fi sauran jihohin Najeriya 35 yawan masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila. Daga cikin wannan adadin akwai maniyyata 100 da hukumar kula da Kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila ta jihar Adamawa ta zabo daga ƙananan hukumomi 21 da za su hada aikin ibada da kuma koyon sabbin dabarun noma irin na zamani. Wani buri hukumar ke son ta cimma karkashin wannan tsarin? Bishop Jinga Mayo shine babban sakataren hukumar ta jihar Adamawa.
Kaga a ta fannin noma suna gaba a duk duniya. To ashe zai kyau in har muna zuwa wannan wuri mu ma mu yi koyi da abin da su suke yi da yasa su a gaba. To ashe in muka duki lokaci aka yi koyi da inda mutanen nan suka tashi muka dawo sannan kuma muka ci gaba da yi anan, ai za mu inganta ita nomar mu kuma mu yi nasara akan yunwa da talauci.
Wadanne irin matakai hukumar kula da Kiristoci masu zuwa aikin ibada kasar Isra'ila ta jihar Adamawa ta dauka don hana maniyyata aikata ayyukan asha da kuma masu niyyar shiga layar zana da zarar sun isa kasar ta Isra'ila? Tambayar kenan da nayi wa Bishop Jinga Mayo.
Akan hada mutane biyu kowa ya zama police na dan wanshi, kai ne dan sandan wane shi kuma dan sandan ka ne. Duk inda yake kana nan in ya gudu zamu ce ka hada baki ne da shi, kago? To wannan yakan taimaka mutane ba sa guduwa. Kuma a sakanin mu akwai police, akwai SSS, akwai SIB, akwai duk wani abu na yan sandan ciki, duk suna nan.
Na yi hira da ɗaya daga cikin maniyyata aikin ibada a ƙasar Isra'ila, Solomon Kumangar, ko ya gamsu da shirin hukumar?
Mun gamsu da tsarin shirye-shirye da aka yi, musamman na shirya waɗanda za su tafi wanda an karkasa su cikin gurbi 1, 2, 3, 4.
Ana sa ran kaddamar da shirin aikin ibada na bana inda maniyyata za su tashi daga Najeriya a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola fadar jihar Adamawa da Manni ya ta 305 a yau Alhamis din nan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Gaida Sanusi. Jam'iyyar APC ce take mulkin jihar Adamawa, kuma gwamnan da ke kan karaga shi ma dan jam'iyyar APC ne. To amma yanzu haka an raba kafa tsakanin ita jam'iyyar da kuma gwamnatin wannan jiha din kan wanda mutanen jihar ta Adamawa za su goya baya idan Allah ya kai mu lokacin zaben shekarar 2019.
Tun bayan da mukarraban gwamnan jihar Adamawa Bindo Jibrila suka jangolo wannan batu na cewa gwamnati da kuma al'umman jihar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne suke so kuma shine ma za su marawa baya domin zama shugaban kasa a shekarar 2019 aka so macece kuce da kuma samun martani. To sai dai kuma a karon farko jami'ar APC da ke mulkin jihar ta zame kanta game da wannan nuna goyon baya da gwamnatin jihar ke nuna wa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. A wajen wani taro manema labari jami'ar APC ta bakin sakatarenta a jihar Adama Alhaji Sa'idu Nera ta mai Allah wadai ne da kalaman da mukarraban gwamnan jihar ke yi a yanzu.
Mun yi Allah wadar da wannan magana da aka yi, ba ma tare da wannan magana, ba ma cikin wannan magana, mu muna tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari, muna goyon bayansa. In ma ba zai tsaya ba, wallahi mu ko da kudin aljihunmu sai mun sai masa mu yasa, saboda mun ga masifan da muka gani a yanzu, kuma mun ga irin ci gaba da muka samu da zaman lafiya da muka samu. Duk mutumin da yake notice, ina imani da Allah ba zai yi tunanin tsayawa takara ba in ba Muhammadu Buhari ba, saboda Muhammadu Buhari ya yi abunda mahaifi zai wa ɗansa. Fati kuma na jama'a ne gaba ɗaya. Inda zaka shiga cikin gari ka je ka tambayi jama'an Adamawa da Atiku da Buhari wa kuke so, za su ce maka Buhari suke so. Don haka mu muna magana ne da yawun talaka. A lokacin da muka shiga masifan Boko Haram nan, Dangote ne yake ba mu taimako da kwankwaso.
To sai dai yayin da jami'ar make wanke kanta, wasu yan jami'ar APC fa na kan bakansu nan cewa sai fa Atiku. Honorable Hussaini Gambo Bello da ke zama shugaban yan shinkafa na jami'ar APC ya ce fa su fa suna nan daren ma da Atiku.
Ya zama dole ne mu bi Atiku, saboda bin Atiku shine alheri mu a gurin mu, saboda idan muka bi shi mun sani cewa abubuwa zai kawo mana canji daban-daban wanda al'umma Adamawa ko kuma al'umma Najeriya za su ji daɗi. Mun wanda muka zaba mun ga dame shi da muka yi, kuma mun ga ya inda ya daya.
Honorable, sai wasu suna gani kaman kan cewa ai ba ku yi sauri ba a shi da sauran lokaci.
Ba wani magana sauri daga ciki yayi Alhaji Ibrahim, idan ka duba magana sauri ba ne, magana ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya na ƙasa.
Ko da yake kawo yanzu Atiku bai fito ƙarraya bayani matsayinsa ba, to amma wancan taron da hadiman gwamnan suka fasa kwai, tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya ce fa shi ba burinsa ma shine kawo ci gaba.
Kamar yadda Abdulrahman ya fara, ana nan ana ta maganganu, wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba, na nema ne domin in kawo ci gaba a Adamawa, domin ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja, ba zan zauna Lagos ba, ba zan zauna Kaduna ba, gida zan dawo.
Koma da menene dai, yanzu fa an zo da ido nema a gaida wannan dambarwa na shekarar 2019 za ta kaya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ga Sheikh Ibrahim sanar da aiki. To yanzu bari mu maida ku ga Baba Yakub Makeri ne ka mana shirin na ƙarshe na labarai a takaici.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a baiwa mukamai, wato manyan mukamai a gwamnatinsa. Matan sun hada ne da gwamnan jihar Carolina ta Kudu Nikki Haley, wadda za ta zama jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, da kuma Beth DeVos, wadda ta yi suna wajen karfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu, su wato wacce ita ke ake ganin cewa za ta zama sabuwar ministan ilimi ta Amurka. Hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce na bakin haure na Indiyawa, tana kan wa'adinta na biyu kenan a matsayin gwamnan jihar ta Carolina ta Kudu, sai dai bata taba wani aiki na diplomasiya ba. Shugaban Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi barazanar daukar fansa akan Amurka idan wato ta sabunta takunkumi da ta dora wa kasar wasu na wato karin wasu shekaru 10 nan gaba. Sai dai Khamenei bai bayyana ainihin abin da zai yi ba a matsayin martani, amma a jawabinsa na gidan talabijin jiya Laraba ya ce yana so Amurka ta san da zaman cewa Iran ba za ta nade hannu haka kawai ba.
To gaishe ka baba. Yanzu nan misalin karfe 12:30 ne na dare fa nan Washington DC da wannan labari a takeice muka zo karshen shirye-shiryen wannan lokaci amma kamar da muka shafa da kuma aka sani Allah da zamu dawo nan da minti 60 wato da karfe 8 na safe yau din nan kenan. Agogon Najeriya ne shan samu da Chadi kuma karfe 7 agogon mutanen Ghana domin samu wasu rahotanni da shirye-shirye. A rahotanni akwai inda za mu yi kokarin mu bayyana muku ta yaya za a ce mutum ya fi kada kudin fiye da miliyan 2 amma ba shi ya ci zaɓe ba. Muna maganar Donald Trump da Hillary Clinton. A madadin baba da sauran ma'aikatan musamman Solomon da ya sha mota din da kuma nasu injina din da Mustapha Sokoto ne a Washington.